sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Laraba 17 ga watan Mayu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
To zara shugaban Amurka Joe Biden ya soke balagurunsa zuwa Papua New Guinea da Australia mako mai zuwa domin ya ci gaba da tattaunawa da shugabannin majalisar dokoki akan faɗaɗa kofar ƙarancin bashi. A yau Laraba, Majalisar Dinkin Duniya ta buƙaci taimakon dala biliyan 3 domin tallafa wa waɗanda rikicin da ya ɓarke a watan jiya a Sudan ya shafa. Rasha tana ci gaba da matsin lamba a gabashin birnin Bakhmut a cikin sa'o'i 24 da suka gabata, inji rundunar sojin Ukraine a yau 17 ga watan Mayu.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa gwamnatin jihar Anambra ta yi Allah wadai da kisan wasu ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka biyu a wani hari da 'yan bindiga suka kai akan ayarin motocin da suke ciki a jiya talata. Sannan za ku ji cewa kungiyar 'yan jarida ta kasar Kamaru ta yi Allah wadai da kisan wani dan jarida wanda ake zargin mayakan 'yan aware ne suka kashe shi a yankin arewa maso yammacin kasar. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafi da shirin arewa a yau wanda Nasiru Adamu Alhikaya ke gabatarwa. Sannan za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu saurare, amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Joe Biden ya soke balagurunsa zuwa kasashen Papua New Guinea da Australia a mako mai zuwa domin ya ci gaba da tattaunawa da shugabannin majalisar dokoki akan faɗaɗa kofar ƙarancin bashi. Sakatariyar jarida a fadar White House Karine Jean-Pierre ta faɗa a wata sanarwa cewa shugaban zai dawo Washington a ranar Lahadi bayan taron kolin kungiyar kasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki guda 7 a duniya G7 a Hiroshima a ƙasar Japan don tattaunawa da shugabannin majalisa kafin ƙasar ta shiga wa'adin biyan basu sakanta. Da aka tambaya ko menene sakon da shugaban zai aike wa kawayensa a kan ziyarar da ya shirya kai musu domin ganawa da su, babban jami'in shirya harkokin tsaro a fadar White House John Kirby ya faɗa wa manema labarai a jiya talata yayin wani taro. Yana cewa shugabannin sun fahimci cewa shugaban na Amurka na buƙatar maida hankali akan wannan tattaunawa don kaucewa laifin wuce wa'adi na biyan bashi. Yau Laraba, wato Biden zai tashi zuwa Hiroshima na ƙasar Japan. Daga Japan ɗin ne kuma aka shirya zai kai ziyara a birnin Sydney domin halartar taron koli na kungiyar ƙawancin tsaro a Indo-Pacific ta Quad tare da kai wata takaitaccen ziyara a Port Moresby na Papua New Guinea domin ganawa da shugabanninsu a birnin Pacific wanda wato ya soke wannan balagurum. A yau Laraba, Majalisar Dinkin Duniya ta buƙaci taimako na dala biliyan 3 domin tallafa wa waɗanda rikicin da ya ɓarke a watan jiya a Sudan ya shafa. Hukumar ayyukan jin kai ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce tana buƙatar dala biliyan 2 da miliyan 600 ta taimakawa waɗanda har yanzu suke cikin Sudan. Tana mai cewa mutane miliyan 25 da ke cikin ƙasar na buƙatar taimakon jin kai da kuma kariya. Ramesh Rajasingam shi ne shugaban ayyukan ofishin hukumar jin kai ta Majalisar Dinkin Duniya a Geneva, ya ce faɗar Sudan ta babban ƙalubale ne ga al'umman ƙasar Sudan ɗin. Rajasingam ya ce rikicin ya yi sanadiyar mutuwar mutane aƙalla 676, amma ainihin adadin ka iya haurawa. Ana kuma buƙatar wani ƙarin dala miliyan 400 ga hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya domin taimaka wa waɗanda suka tsere wa yakin zuwa ƙasashe makwabtan Sudan. Rasha ta ci gaba da matsin lamba a gabashin birnin Bakhmut a cikin sa'o'i 24 da suka gabata, inji rundunar sojojin Ukraine wanda suka faɗa a yau 17 ga watan Mayu, yayin da bindigogin artillery Moscow suka yi lugudan wuta akan fararen hula a kudancin ƙasar kwana guda bayan wani hari mafi muni da ta kai ta sama a kan Kyiv da wasu garuruwa na ƙasar Ukraine.
An ji zuwa kaɗan Baba Yakubu Makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu fara da rahotonmu na farko. A jiya Talata ne wasu 'yan bindiga suka kai hari kan ayarin motocin ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka a garin Ubaru a jihar Anambra. Harin da ya sanadiyar mutuwar ma'aikatan ofishin biyu. Gwamnatin jihar Anambra dai ta yi allawadai da harin yayin da jami'an 'yan sandan jihar suka ce suna ci gaba da bincike. Wakilin muryar Amurka Alphonsus Okorebe ya aiko mana da ƙarin bayani.
Gwamnatin jihar Anambra a kudu maso gabashin Najeriya ta bayyana fushi tare da yin alawadai da harin da wasu 'yan bindiga suka kai kan wani ayarin motocin ofishin jakadancin Amurka wanda ya sanadiyar mutuwar jami'an ofishin jakadancin guda biyu da 'yan sanda biyu a yankin Ubaru a yammacin jiya Talata. Rundunar 'yan sandan jihar Anambra da ta tabbatar da aukuwar lamarin tare da cewa maharan sun cinna wa gawarwakin jami'an da motocin su wuta.
That is even coming at a time when the state has started enjoying an improved security situation.
A cewar Mr. Christian Aburi mai kakakin gwamnatin jihar. Gwamnatin jihar Anambra ta yi fushi sosai da wannan al'amari da ke zuwa a lokacin da jihar ta fara more ingantuwar yanayin tsaro. Gwamnatin jihar ta yi alawadai da wannan harin, kuma ta sha alwashin sai ta zakulo duk waɗanda suka aikata wannan ta'asar daga duk inda suka buya. Yanzu 'yan sanda sun ce aiki na ci gaba da gudana ƙaramar hukumar Ubaru inda harin ya auku, kuma kawo ga lokacin tura wannan rahoton ba a kamo waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin ba.
Operation is still ongoing. There's serious operation going on in Ubaru. As soon as I get more information, I'll get back to you.
Aiki na gudana, ana nan ana gudanar da aiki na gaske a can garin Ubaru, kuma da zarar na samu ƙarin bayani zan kira ka. In ji kakakin rundunar 'yan sandan jihar Tochukwu Ikenga. Tuni fadar White House ta Amurka ta bayyana cewa ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka 'yan Najeriya ne al'amarin ya ritsa da su, kuma babu wani ba Amurke cikin waɗanda harin ya shafa. Karamar hukumar Ubaru dai na ƙara ƙaurin suna a jihar Anambra da ke fama ainun da ayyukan 'yan bindiga. Saboda ko a watan Afrilun bara, wasu 'yan bindiga sun kai hari ofishin 'yan sanda a garin Atani da ke ƙaramar hukumar, inda suka hallaka ma'aikata hudu. Alphonsus Sokorigwe, muryar Amurka, daga Enugu, Najeriya.
A gaida Alphonsus. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ga Baba Yakubu Makeri da ci gaban labaran duniya.
Rasha ta ci gaba da matsin lamba a gabashin birnin Bakhmut cikin sa'o'i 24 da suka gabata, in ji rundunar sojin Ukraine wanda suka faɗa a yau 17 ga watan Mayu, yayin da bindigogin artillery Moscow suka yi lugudan wuta kan wasu fararen hula a kudancin ƙasar kwana guda bayan wani hari mafi muni da ta kai ta sama akan Kyiv da wasu garuruwan ƙasar Ukraine. Dakarun Rasha sun kaddamar da hare-hare 55 a kan wurare da Ukraine ɗin take a Bakhmut a wurin awuni guda da ya gabata. Babban hafsan sojan ya bayyana a cikin sanarwarsa ta kowane wuni, ya ƙara da cewa ana ci gaba da gwabza ƙazamin fada a Bakhmut da ke zama a fagen daga, kuma cibiyar da sojojin Rasha suka fi dannawa a gabashin Ukraine. Sojojin ƙasar Rasha sun kai hari akan wurare 57 da sojojin Ukraine da kuma fararen hula da suka kai hare-hare ta sama guda 96 a tsawon lokaci guda, in ji rundunar sojin ƙasar, inda ta ƙara da cewa sojojin saman Ukraine sun harbo jirgi mara matuƙa ƙeran Iran guda 10 da jiragen leƙen asiri guda 6. Wani na'urar kariya da makami mai linzami da na Patriot da ƙasar Ukraine take amfani da shi da Amurka ke yi ya samu wani ɗan lahani daga jikinsa, amma wato daga wannan hari da Rasha ta kai, in ji wasu jami'an Amurka guda 2 wanda suka faɗa a jiya wato Talata kenan. Sannan sun kuma ƙara da cewa da alaman wato injin bai lalace ba. Kasar India ta ƙara ɗaukar matakan tsaro a yankin Jammu da Kashmir saboda ƙaruwar hare-hare 'yan bindiga a daidai lokacin da ake shirin gudanar da taron ƙungiyar ƙasashe 20 masu ƙarfin masana'antu ta G20 akan harkokin yawon bude ido a yankin Himalaya, in ji jama'a yau Laraba. birnin Srinagar, helkwatan tarayya a lokacin rani, yana shirin karban bakoncin wato rukunin aiki akan harkokin yawon bude ido na kasashen G20 daga ranar 22 zuwa 24 ga wannan watan Mayu a cikin jerin taruka da za a gudanar gabanin taron kolin G20 wanda za a yi a birnin New Delhi a watan Satumba. Kungiyar 'yan bindiga masu tsaurin kishin Islama sun zafafa kai hare-haren su akan wannan shekara a yankin Jammu wanda yake tsallakin tsaunuka da kwari na Kashmir inda Srinagar ke. Tuni aka kashe sojoji 10 da fararen hula 7 a hare-hare guda 4 a garin na Jammu a wannan shekara.
A gaida Baba Yakubu Makiri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin namu. Kungiyar 'yan jarida ta kasar Kamaru ta yi Allah wadai da kisan wani dan jarida da ake zargin mayakan 'yan aware ne suka kashe shi a yankin arewa maso yammacin kasar. A yayin da ake gudanar da wani biki a Baminda ne dai 'yan bindigar suka kai wa ɗan jaridar hari, lamarin da kungiyar 'yan jarida suka nuna damuwa a kai. Wakilin murya Amurka a Kamaru Muhammad Rabi'u ya aiko mana da ƙarin bayani.
An harbe har lahira ɗan jarida ranar Lahadi a Baminda jim kaɗan kafin maraice. Labari da magajin garin Baminda Mr. Peter Chinwe ya tabbatar, 'yan jaridu a kasar Kamaru na kalubalantar hatsari musamman ga waɗanda ke bin layi mai zaman kansa.
Jaridanci ya zamanto shede in ba za ka faɗi abin da ya kamata ba. Muddin ka ce abin da ya kamata za ka faɗa a bakin ranka ne. 'Yan jarida ba na wasa ba aka kashe. 'Yan jarida ba na wasa ba aka kulle. Wani abu in ka faɗa abin ya je bai yi ma waɗanda ka faɗa ba daɗi ba, ko 'yan siyasa ko sarakuna sha kama ka kulle. Yanzu ya zamanto jaridancin ma bayan da ake yi da ake yi yanzu ba. Yanzu dan jarida yana tsorace. Yanzu ya zamanto dan jarida gidan shi ma wayansu har da gadin sojawa suke dauka domin rayuwansu da rayuwan iyalinsu. Ba su nan a cikin kunciyan hankali. Jaridanci a Kamaru yanzu kam shede a hankali kawai, she addu'a da sadaka.
Yan awarin sun isa wurin bikin inda suka taka rawan gani a yayin da ake gudanar da taron maraice na zamantakewa. Yan awarin suka bude ma Mr. Anyendeso wuta sosai. Suka tsere akan babura. A halin yanzu dai bamu san dalilin da yasa suka kai wa dan jaridan hari ba, domin kuwa a lokacin akwai mutane da dama da basu yi ma barazana ba.
To alal hakika rayuwar dan jarida dai na cikin hatsari yanzu. Duba ka gani kwanaki da aka dauke wani dan jarida mai suna Martinez Zogo, ya dade ba a ganshi ba, da aka tashi ganin shi da aka samu an yi gunduwa da shi. Wannan abu ya tama gwamnatin Kamaru matika da hankali. Gwamnatin Kamaru ne ta fito tace ta dauki nauyin wannan magana a ba sa haske akan wannan abin. To gwamnatin Kamaru dai sai a dada gode mata. Gwamnatin Kamaru ta kare haƙƙin 'yan jarida don ko shi Ani Martinez Zogon nan, wato ana yawan kisa a Kamaru ai. Kisan gilla ma na ya Kamaru, amma gwamnati bata dauki abin kaman da ta dauki shanin kisan Martinez Zogo ba. Tace ko waye mai da hannu a ciki, abin ki ka laluɓo shi a kama shi. 'Yan jarida na cikin tashin hankali. To yanzu gwamnati za a kai kuka wajen ta, ta dada sa ƙarfi da ƙarfe a keto rayuwar 'yan jarida, a ba ma jarida muhimmancinta.
Aikin jarida a Kamaru ba abu bane mai sauki. A cikin al'ummar da yanzu ke fama da cikas ga 'yancin 'yan jaridu, la'akari da yanda gwamnati take kan bakanta ga ci gaba da tsare duk wani mai dauke da sirrin da ke iya tarwatsa tsarin tsaro don auna wahalhalu na gudanar da aiki mafi kyau a duniya a cikin wannan kasa da mulkin demokradiyya ya yi jinkirin tashi, ya zama dole ga 'yan jaridu su yi tsayewar daka don maida masana'ar martabarta. Muhammadu Rabi'u Damba, muryar Amurka daga nan gaundar cibiyar Adamawan Kamaru.
A gaida Muhammad Rabi'u, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Domin fa'are wadda har jitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro, barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau. da ke duba lamuran da suka shafi yankin arewa mai jihohi 19 kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu sake duba lamarin taɓarɓarewar tsaro ne. Dattijon arewa Alhaji Lamido Umar Cikaire ya ce dawowar arewa irin ta da gabanin zuwan turawan Ingilishi ba abu ne da zai zama mai sauki ba. Lamido Cikaire na magana ne kan yadda lamuran tsaro suka taɓarɓare kama daga arewa maso gabas har abun ya koma arewa maso yamma.
Taron zumunci ba, amma don taron ci gaba kam har abada babu wani kungiyar gwamnoni ta arewa da za ta sa arewa ci gaba. Babu kungiyar sarakuna na tutocin Shehu Usmanu don sun haɗu ko su haɗu ko su rabu ba za su cutarwa arewa da komi ba. Haka gwamnonin ya so su yi kungiya ko kar su yi, gwamnonin abinda suke a jihar su shine abinda zai ciyar da imma sunansa arewa ko jiha. Amma don dai a haɗu kawai, wannan zumunci ne da kuma bege, abu mai kyau da ya wuce wanda ba zai dawo ba har abada. An taɓa yin jihar arewa ya wuce har abada, ba zai kuma dawo ba har abada. Yanzu kuma ana jihohi, sai dai ko ba mu san abin da Allah zai kawo zamani gaba ba, ta yi jihohin a ƙara yanka su ko kuma a dunkule guda biyu ko guda uku. Amma a ce wani abu ya dawo arewa, wannan kam a farka tun da wuri ba zai dawo ba, babu shi yanzu kuma ba zai dawo ba har duniya ta nade.
Na tabbatar wani da inda na wuce ban yi wannan tambayar ba zai ce yana bi na bashin tambaya. Me yasa abun ba zai dawo ba? Me ya bata abun da har zai hana shi dawowa kamar da?
Ba baci bane, zamani ne. Damanin zamani haka yake, babu abin da da ake yi ya dore har abada, babu shi. Sai Allah ya kawo canjin sa. Da Shehu Usmanu ne da shi da Muhammadu Bello su suka raya arewa ta fiskar musulunci har arewa ta samu ci gaba da daukaka. Wannan ya wuce har abada ba zai dawo ba. Za a samu madadin Shehu Usman da Muhammadu Bello ba. Sannan kuma shugaban mu Sardauna shine premier, shine shugaban arewa a dunkule arewa daya. Haka kuma yayi har ma waɗanda suke musulmi da waɗanda suke krista da wanda suke ba su da addini suna tsafi ma har yau suna begen Sardauna, domin ya ida rantsuwar da ya yi shi shugaban arewa ne. Wannan ya wuce har abada. Da aka dawo arewa aka raba ta, akwai arewa maso gabas jihohi shida, akwai arewa maso yamma jihohi su ma shida, akwai kuma tsakiya nan su ma jihohi watakila shida ko? To aka dawo jihohi shida yanzu. Ya za a samu arewa kuma, tun daga tsarin mulki yadda ya ce kowaye mai cin gashin kansa ne. Ba a haduwa a Kaduna duk arewa a zo manyan arewa ko shugabannin arewa ko masu ilimin arewa su zo ga kudinmu ya za mu siyar da arewa gaba a kowa jiharsa. Saboda haka ya zaka ce kuma gwamna ya tafi da jiharsa kuma ka ce ya je kuma baya biyan albashi, misali wani kuma yana biyan albashi, to menene ci gaban arewa? Jihar da ba a biya ta albashi ba, gwamnan ta bai biya ba, da wannan jihar an biya albashi, to me amfanin suna arewa? Kowa ya jiharsa ne. So yanzu sai mu dinga kama jihohi da nagartansu ko da kasawarsu. Amma maganan wai yau arewa, wannan arewa, mu mu haɗu arewa mu, ba zai yu ba, ya tafi har abada. In muna so mu yarda tun da wuri, in muna so kuma mu makara daga baya mu ga uwar barin, kai ko ba mu ga uwar barin ba, bai babu shi.
Yawwa, to ina ga ƙarshe. Da idan aka samu matsala a birane, da yadda ake shi ne idan duniya ta yi mutum zafi sai koma ƙauye. Sai je zauna arewa, akwai abinci, akwai gona, akwai komai. Amma yanzu kuma ƙauyukan ma sun fi ban tsoro saboda rashin tsaron nan. Mutane suna garuruwansu arewa ba sa bacci da yawancin wasu jihohi da dama. Ba sa bacci da ido biyu a rufe saboda babu tsaro. Shi ma wannan zamanin ne ya kawo?
Yawwa, kamar yadda ka ce, za mu ce arewa duk ba ta bacci, duk arewa ba ta bacci, jihohi ne kaɗan a cikin arewa wanda ba sa bacci. To shikenan, har ma wanda suke baccin su ma suna da abin da suke kokawa. Kamar yadda ka ce, talauci ya ƙaru a ƙauye, don me? Noma da kiwo su ne uwa uba, su ne arziki, su ne wadata, su ne kashe yunwa. To sai aka samu sun mutu a ƙauye yanzu. In ma akwai su, to ba kaman da ba. Don me? Domin shugabanni ba su mai da hankali akan noma da kiwo ba kaman shugabannin da. Muddin kuma ba za su mai da hankali akan noma da kiwo ba, to talauci ya dinga addabar mu daga nan har mu mutu. Babu wani abu da za a ce ana taimakon kuɗi a ba mutum 2,000 ko a za a bashi bashi ya yi wani dan yin sabulu. A za a bashi bashi yayi noman rani, a za a bashi menene, a baka masa yan injuna, a kawo masa dan taki, duk ba zai yi ba noman daminan nan tukunna sai an inganta shi. In ba inganta shi ba, ba a tsaya a kansa ba, to wallahi talauci ya dinga addabar mu kenan. Ya aka yi kuma wannan abubuwan suka taɓarɓare a jihohin guda guda koko a arewa duka, shine taɓarɓarewar shugabanci. Masu hawan shugabanci yanzu kusan ba za mu ce duka ba, amma za mu ce kashi 90 ɗinsu ‘yan amore ne, ‘yan akecere ne. Wani yana ganin yanzu babu kasuwar da tafi ka zama gwamna samun kuɗi, ba sai da gida ba, ba sai da fata ba, ba sai da auduga ba, noma ba, ba kiwo ba, ba masana'anta ba, ba inda ake samun kuɗi. Muna-muna tsakani da Allah, yau ka je ka ɓoye su sun zama naka, sai ka hau mukami a jiha na gwamna, don duk kuɗin jihar ta naka ne, sai yadda ka ga dama za ka yi da su. Abin da ya kamata kuma a jihohin mu, duk jihohin noma ne. To in ba jihohin gwamnatocin sun tsaya sun inganta noma ba da kiwo, muna tafiya a zamanin da tun da aka halici duniya haka muke noma ko haka muke kiwo, to mu da talauci tukunna ma.
Shi kuma dattijon Arewa Alhaji Shehu Ashaka na cewa matukar sarakuna za su dau aikinsu na gadon kaka da kakanni, za a iya samun maslaha.
Iyayensu da kakanninsu su Allah ya horewa mutane, suka san yadda suke tafiyar da mutanen, to aka bata musu ne, kuma su suka yi fushi, suka zauna suka sa ido. Waɗannan kuma siyasa dan kasuwa ne, yana da ranar zuwa, yana da ranar tafiya. Ko ba su ga dan zuwa, ba su ranar tafiya, dama a nan ka same su kuma za ka tafi ka bar su a nan. Kuma su da mutanen ka same su kuma amanar mutanen aka ba su. Sai sun dawo sun fahimci wannan abin fa kafin wannan masifar ta bada wa Nasiru. Amma masifar ta bukan ta wuce inda ke tunani ba.
Wato wannan yana da ya nuna sai sarakuna sun dawo sun dauki aikin su na kula da jama'a, sannan za a samu maslaha.
Za a warware wannan abin, za a samu maslaha. Amma in ka bar wannan abin a hannun ƴan siyasa yanda ake tafiya yanzu, wallahi in shekara 40 za a yi baba. Mutum ne ba baka san shi ba sai lokacin da yake da bukata da kai. Shi ko wannan dama akan abin kasa minti. Sai sun yi hakuri sun duba amanar da iyayensu suka barwa suka bar musu ta mutane, sannan a warware wannan rikicin. Mun zauna cikin da ba telefon, ba wani kwamfuta, ba komai, amma duk inda wani mutum ne ke duk wani inda wani mutum ne taku ɗaya biyu uku sarakunan nan suna da labarin area kowa, suna da labarin abin da ke faruwa a ko'ina nasu. Suna da waɗanda suka ba amana su kula da waɗannan ɗin, ba kudi suke nema ba, ka ba su mutuncin su. To an zo an ki ba su mutuncin saboda haka su kuma sun yi fushi sun bar mutane, an shiga masifa wanda su kuma sun manta iyayensu ne suka bar musu gadon mutane. Gadon mutane aka bar musu, wallahi mutu wannan bala'i in dai ba dawowa aka yi aka gyara wannan abun ba, aka dawo wa da mutanen nan darajarsu ba, aka nuna mana suna da abin yi, aka nuna mana suna da mutunci a wurin mutanen, wallahi ba za ka wata shi ba sai an kace wannan rigimar.
Wato Alhaji Shehu, akwai ma wannan labarin ma da ake bayarwa na lokacin da yan Boko Haram suka shiga Kano suka kai hari kan marigayi mai martaba sarkin Kano Alhaji Ado Bayero. Masu rakiya wato dogare kenan suka sadaukar da ransu
a gaban kofar motar da za a harbe su. Ya zo tsaya a wurin a gaban shi aka harba shi ya mutu. A jikin kofar mai martaba sarkin Kano din dogari ne ya zo ya tsaya a wurin, ba magani gare shi ba, shi ya yarda shi ya mutu don mai gidansa ya tsira.
Wato wannan abin da yake koyarwa yadda na ji shi ne su sarakunan nan ba sa jin ba da sun samu ne da an ce har ma duk abubuwan suka wuce bai firgita ba, ba abin da ya same yana nan yana zaune bai nuna tashin hankali.
Yana zaune a motarsa kuma bai har ya mutu shi bai rabu da hidiman mutane ba, kuma bai rabu da mutanen ba, kuma mutanen ba su rabu da shi ba.
Wato wannan ya nuna dai girman shugabanci idan Allah ya ɗora wa a mutum ya abu na shugabanci ya tsaya tsayin daka ya sadaukar da komai nasa saboda jama'arsa.
Saboda abin da zaka kula Nasiru, su fa sarakunan nan mutane suka gada, ba kuɗi suka gada ba, sai mutane su ji shi ne gadarsu.
A gaishe ka da dattijon Arewa Alhaji Shehu Ashaka, sai wani lokaci mun samu dama ma sake wata zanta. Masu sauraro, duk a nan ma za mu naɗe tabarmar shirin. Sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Alikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To salakai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar.
An gaishe ka, yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da masu sauraro kuka turo mana ta email.
Wasiƙa ta farko ta haɗin gwiwa ce. Ta ce salam VOA Hausa, Hakika ganawar da zababban shugaban kasar Najeriya Shuwaju Bola Ahmed Tinubu yayi tare da madugun canji Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso tabbas shike nuna mana ya dauko hanyar gyara ga kasar mu. Domin mu talakawa muna farin ciki da wannan al'amari. Fatan mu Allah ya kawo mana saukin rayuwa da zaman lafiya a Najeriya. Sako daga malami Kura garin sarkin noma a jihar Yobe da Ayuba Isa garin sarkin noma da Yaro Biniya garin Malam. Wasika ta gaba ma ta haɗin gwiwa ce daga baban Dimamman Bande da Ala sarkin yankin Nima da tasowar unguwar Tudu. Suka ce mun yi Allah wadai da kashe 'yan sanda biyu da wasu ma'aikata a ofishin jakadancin Amurka da ke jihar Anambra. Allah ya kare sake faruwan hakan a nan gaba. Amen. Wasika ta gaba kuma ta fito ne daga Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi. Ya ce salam VOA Hausa, zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga gwamnatin jihar Bauchi a ƙarƙashin jagorancin Sarauta Bala Muhammad Ƙauren Bauchi da ta yi wa Allah ta yi hukunci mai tsanani a kan duk wanda aka kama da yin ƙwacen wayar hannu da wasu ɓata gadon matasa ke yi a jihar Bauchi. Ganin yadda lamarin yake neman zama ruwan dare ga duniya, da fatan wannan kira nawa zai kai ga kunnen waɗanda ya dace. Wasika ta gaba kuma cewa ta yi, a yau ina son in yi kira zuwa ga sabbin zababbin shugabannin Najeriya masu jiran gado da cewa muna ƙara tunatar da ku akan cewa lokaci yayi da za ku kawo madafin iko. Don haka kada ku hau mulki ku saka wa kanku son zuciya da kwaɗayin mulki da san tara abin duniya kuma manta da jama'ar da suka zabe ku. Saboda waɗanda kuka maye gurbin su, waɗannan halayen suka ɗauka, shi yasa suka kasa cika alƙawaran da suka ɗauka wa jama'a. Sako daga Aisha binta Abubakar Lawal Jargaba. Wasika ta ƙarshe kuma ta fito ne daga Shehu Adamu Rijau. Yace hatara dai jam'iyyar APC. Idan fa baki da gaske ba, to rikicin shugabancin majalisar dokoki zai sa tsintsiyarki ta watse tun baki gama shara ba.
To da wannan kuma muka zo shirin mu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
A yau Laraba ne wata kotun ɗaukar ƙara a ƙasar Faransa ta tabbatar da hukuncin ɗaurin shekara guda da aka yankewa tsohon shugaban ƙasar Nicolas Sarkozy bisa samunsa da laifin cin hanci da rashawa da kuma amfani da iko ta hanyar da bai dace ba. Lauyansa ya ce zai yi ƙara zuwa babbar kotun Faransa, kuma ya dage cewa Sarkozy bai da wani laifi. Tsohon shugaban kasar mai shekaru 68 ba zai shiga kaso ba har sai an yanke hukunci na ƙarshe, kuma idan ta tabbata an same shi da laifi to zai nemi ya cika hukuncinsa na ɗauri a gida. A shekarar 2021 ne dai aka yanke wa Sarkozy mai shekaru 68 da haihuwa hukunci a kan laifin ƙoƙarin bawa wani alƙalin ƙaramar kotu cin hanci domin samun wasu bayanai akan wata shari'a da ake tuhumarsa da ita. Wannan dai shi ne karo na farko a tarihin Faransa na wannan zamanin da aka samu wani tsohon shugaban ƙasar da laifin cin hanci da rashawa tare da yanke masa hukuncin ɗauri a gidan yari. Sarkozy, wanda ya mulki ƙasar Faransa daga shekarar 2007 zuwa 2012, ya musanta aikata ba daidai ba, ya kuma ɗaukaka ƙara akan hukuncin da aka yanke masa na farko. A yau Laraba ne dai kotun ɗaukar ƙarar ta birnin Faransa ta amince da hukuncin da kuma ɗaurin a cewar jami'an kotun. Shugaban Amurka Joe Biden ya soke balagurinsa zuwa kasar Papua New Guinea da kuma Australia a mako mai zuwa domin ya ci gaba da tattaunawa da shugabannin majalisa akan faɗaɗa kofar ƙara ciwo bashi.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da daddare ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wanda ya daidai da 8:30 agogon Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri, wanda ya taya ni gabatar da shirin, da wanda ya bada umarni wato Dadi Balawe da injiniyanmu na yanzu, ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri, ku huta lafiya.